الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da ta daidai da 4 ga watan Al-Muharram Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1434 daidai da 18 ga watan November shekara ta 2012 wannan shine kasan na 105 daga cikin jerin karatuttukan littafin Sahih Muslim wallafar al-Imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi muna cikin kitabul iman wato inda imamu muslim yake tara mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da nufin fassara mana su a bisa fassarar da malaman hadisi daga cikin malaman farko suka ruwaito dangane da al'amuran da suka shafi karkasuwar imani rufin imani da abubuwan da ke rusa imani ko kuma suke raunata shi a yau za إنما لا يجب على تحريم إثبات ذلك والمن بالعطية وتلفيق السلعة بالحلف وبلاغة لا يكلمهم الله القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عليم باب بك بيان فننت نظر babin da ke bayani akan sananin haramcin jan tufafi ma'ana al-izar shine gyan ko ka ce wando ga wadanda suke daura wando amma asali yake nufi da al-izar shine kwarja wato zani da maza daurawa to haramun ne mutum tufafi ringa ainihin wato jan kasa yake ta shari'a wal mann bil atiya kamar yadda yake kuma haramun ne yin guri da kyauta kai kyauta kuma sai ka biyo baya da guri to bayani akan haramcin malam yake cewa bayani ghilazi tahrim ma'ana haramcin yayi tsanani kwarai da gaske a ce tufafin ka yana jan kasa ko kuma a ce ka kyauta sai kuma ka biyo baya kana guri wa tawfiqi sil'ati bil halifi da kuma haja ka siyar da ita ta hanyar rantsuwa kayan kasuwa ka siyar ba sai ka hada da rantsuwar ce za ta sa abin ya sayi ko kuma ya kara daraja wa bayani salasati allazina da kuma bayanin wasu mutane uku wadanda Allah ba zai magana da su ba yawmal kiyama a ranar alkiyama wala zuru ila kuma Allah madaukakin sarki ba zai dube su ba ولهم عذاب أليم سنادا متكر عذابا من ربي إذا بكم أن تابتين أفرقون كراتون صحيح مسلم ينامك وتقائد ود سبود مهما كنت سيد نزونا كرانتا شوى كتب دكيجكين صحيح مسلم سوني نووي سوني مسلم يي أما أبواب با مسلم ييسبا الإمام النووي ييسو كوكما ودنسو معلمي ko muka ce akwai sabani a tsakanin nan Abu Abd shi yasa za ku ga a lokacin da wannan nuska take cewa wala yanzuru ilaihim za ku yazo da karin ne wala yuzakkihim sannan yazo da walahum azabun alim saboda ya kiyaye lafazin hadisin ne kamar yadda zamu zo mu ji shi amma dai a cikin wannan nuska ta wadda na fadi tun farko nuska ce da ke dauke da sharhin malam Muhammad Ali Adam wadda shi kanshi ya yi bayani dangane da cewa a cikin babukan da al-Imam an-Nawawi din yayi akwai gyare-gyare dan haka ya rinka bi yana gyara su dan haka ita ce nuskar da tun farko nace za ta zama mana abar dogaro wajen ainihin karantar da wannan littafi abin da bayyanawa shine tsananin haramcin jan tufafi haramun ne ka bar tufafi wajen kasa haramun kai kyauta ka biyo baya haramun ne a ce hajar ka ta kasuwanci ba za ka sai da ita ba sai ka hada da rantsuwa sannan a cikin wannan ba za mu ji wasu mutane uku waɗanda saboda tsananin laifi da suka yi wa Allah ranar alkiyama Allah ba zai dube su ba Allah ba zai tsarkake su daga laifukansu ba kuma akwai azaba mai raɗaɗi za ta biyo baya wannan babu duk zai karantar da mu waɗannan abubuwa a cikin hadisan da malam zai kawo mana na aka yi fara da cewa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qalu haddathana Muhammad ibn Ja'far an Shu'ba an Ali ibn Mudrik an Abi Zur'a an Khurasha ibn al-Hur an Abi Dharr an an-Nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama qala thalathatun la yu'minuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim ولا يزكيهم ولا يزكيهم قال فقرأ من الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارا قال أبو ذر خاسر من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالكاذب مسلم يا سامونا حديثي لغمال ميش الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة kamar yadda muka bayyana yana ɗaya daga cikin kasaitattun malaman hadisi hatta sa al-Imam al-Bukhari kamar tantsu duk sun yi karatu ainihin hadisi a wurin shi kamar ne yake da waya ne da bai kashe ta ba al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba wa Muhammad ibn al-Musanna da Muhammad ibn al-Musanna cikakken sunan shi kenan alkunyar shi Abu Musa al-Anasi an fi sane shi da ainihin wato Az-Zamin sannan sai kuma al-Imam ibn Bashar cikakken sunan shi shine Muhammad ibn Bashar shi ko an fi sane shi da ainihin laqabin shi Bundar al-Imam Abu Bakr al-Basri waɗannan malamai na Imam Muslim guda uku qalu dukkansu suka ce haddathana Muhammad ibn Ja'far malam Muhammad dan Ja'far wato al-Imam Hundar kenan ya karantar da mu hadisi an Shu'ba daga malamin shi Shu'ba an Ali ibn Mudrik daga malam Ali dan Mudrik an-Nakhai Abu Mudrik al-Kufi Ali dan Mudrik yace an Abi Zur'a ya sa hadisi daga al-Imam Abu Zur'a ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي جيكا عينه وني صحابي ne mai suna Jarir dan Abdullah Jali shi ko wannan ainihin ta ke cewa an kharashat ibn al-hur ya karbo wannan hadisi daga kharasha dan hur kharasha hur wasu malamai sun ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato sahabi ne amma gaskiyar magana ita ce yana daga cikin manya-manyan tabi'ai bai sabu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba an Abi Zarr shi ko ya samu wannan hadisi daga ainihin Abi Zarr sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato Jundub ibn Junada babban sahabi ne Abu Zarr Allah ya kara mai yarda yace anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala ya karbo daga annabi annabi yace salasatul لهم الله يوم القيامة متاني اكو الله بزي مغانا دا سو رانا القيامة ولا ينظر اليهم الله بزي دوبي ولا يزكيهم الله بزي تركيكي سبا ولهم عذاب اليم سنا دا عذاب مي رددي متاني ني غدا اكو النبي صلى الله عليه واله وسلم سيفار غباتر دا مصيين ستكنا cewa waɗannan mutane saboda girman laifin su Allah madaukakin sarki ba zai magana da su ba a ranar alkiyama Allah ba zai dube su ba Allah ba zai tsarkake su daga laifin su ba sannan suna da matukar azaba qala Abu Zarr yace faqara ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan karatu su uku annabi ya karanta shi salasa mirarin su uku annabi ya karanta an fahimta ya kai ya komo ya sake kaiwa ya komo qala abu zarr da yaji haka sai yace khabu wa khasiru tabija wadannan mutane sun tabe kuma sun yi asara man hum ya rasulullahi ya manzon Allah suwaye qala sai manzon Allah yace almusbil wanda yake zubar da tufafin shi yana jan kasa shine musbil mai yin isbali tufafi yana jan kasa wannanu da mai yin goyi saboda yayi kyauta ko ya kyautata والمنافق سلعته بالحلف الكاذب da kuma wanda yake talla ko yake cinikin hali da rantsuwa ta ƙarya to duk wanda ya samu kansa a ɗayan waɗannan mutane guda uku ya tabbata cewa Allah ba zai magana da shi ba a ranar alkiyama ba zai dube shi ba kuma ba zai tsarkake shi ba sannan azaba mai girma tana jira shi to sahabi Abu Zarr in ba kuma ta ba sai ya kara da cewa waɗannan mutane sun kade kuma sun yi asara sun tabe da ya faɗa haka annabi bai mai musu ba ko to duk wannan yana daga cikin ƙarin tsananin abin da ya tabbata akan su kenan mana waɗannan mutane sun kade Allah madaukakin sarki kiyaye to kun ga a cikin riwayar wannan hadisi da muka karanta jama'a tana tabbatar da duk abubuwan da suka zo ainihin a cikin babin dangane da tabbatar da cewa babin yana magana akan tsananin harabar da tufafi su rinka jan ƙasa da kuma bayanin haramcin gori kai kyauta ka rinka gori da kuma bayani dangane da abin da ya shafi kayan kasuwa ne zaka sayar amma sai ka hada da rantsuwa rantsuwar kuma ta zama ta ƙarya ce Allah madaukakin sarki kiyaye zamu dawo kan wannan hadisi daya bayan daya insha Allah amma bari mu gama karatun gutsatsarin riwayar da Imam Muslim ya tattara yace wa haddathani Abubakar ibn Khallad al-Bahili haddathana Yahya wa huwa al-Qattan haddathana Sufyan haddathana Sulaiman al-An Sulaiman ibn Mushir عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلم يساك قرى إسناد وندي كاري أئند وانتني كاري شيني تهني خرشة خرشة كمدق أبو ذر قال يتي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة متانيوك الله بزيما غنى دسوبة رانا القيامة المنان الذي يؤطي شيئا إلا منه ميقول و aya ba da wani abu sai yayi gorin abu wannan mutum Allah ba zai magana da shi ba ranar alkiyama wal munafiq sul'atuhu bil halif al fajir da kuma mutumin da yake cinikin hajar shi da rantsuwa ta fajirci wato ta bushewa ido ta rashin mutunci ta rashin kunya wal musbil idza kuma wanda yake ainihin sakin ainihin kwarjallan shi ko kuma zanin shi ko tufafin shi yake jan kasa wa haddathani bishr ibn khalid Muslim yace wannan hadisi malami na Bishr dan Khalid al-Askari ya karantar da ni shi ko yace haddathana Muhammad malam Muhammad ya karantar da ni abinda yake nufi da Muhammad sai Muslim yace ya Ali ibn Ja'far wato Muhammad dan Ja'far wato malam Hundar kenan an Shu'ba shi ko ya karbo daga babban malami Shu'ba dan Hajjaj قال يتي سمعت سليمان بهذا الاسناد ناج مالمينا سليمان ينا كرنتد دا wannan hadisi da irin wancan isnadin da muslim ya koro wa qala amma tashi riwaya sai yace salatu la yukallimuhum allah annabi tane uku allah ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim allah ba zai dube su ba wala kihim allah ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim suna da azaba mai radadi lafuzan ya kaga cewa a zahiri suna sabawa irin waɗannan hadisai musamman hadisan nan dake maganar wa'azi to hadisai ne da annabi ya yi wa'azi da su galibi a wurare ba ɗaya ba biyu ba uku ba dan haka sai ka ji wannan yazo da nashi lafazin wannan yazo da nashi lafazin wannan na ɗaya daga cikin dalilan da yasa akan samu sabanin lafazi amma ma'ana sai dai ta dan karu ko ta dan ragu ko kuma ta sauya kadan amma dai ba ka dai ka ji ta yi karo da juna ba وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه هنيا كما دبنش دوات كان إمام مسلم يقرأ روتا دقديبا الإمام أبو بكر بن أبي شيبة شكو يجي توا مال منش وكيع يا كرن تدشي وأنه حديثي دارد أيني مال منش أبو معاوية dukkaninsu daga malam ainihin A'mash wato malam Sulaiman dan Mihran an Abi Hazim sun karbo wannan hadisi daga malam Abu Hadi ne cikakken sunan shi malam Sulaiman al-Ashja'i an Abi Huraira shi ko ya karbo dubun hadda sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda kana Abu Huraira yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah yace sallallahu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah mutane guda uku Allah ba zai magana da su da ranar al-qiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su daga laifukan su ba Abu Muawiya a cikin tashi riwayar sai ya ruwaito da karin wala yanzuru ilaihim kuma Allah ba zai dube su ba wala hum azabun mutane suna da azab matukar radadi to kun ji fa'idar wannan riwaya Uburora ita sai ta zo da bayanin waɗannan mutane kuma da cewa shaykhun zalim wanda ya kai matsayin dattijo yana zina to kiyama Allah ba zai dube shi ba Allah ba zai tsarkake shi daga zunubin shi ba sannan kuma Allah madaukakin sarki ya tattala mishi azaba mai radadi ma'ana ya kamata Allah madaukakin sarki ya kiyaye a ce in ma har ya yana matashi to lokacin da girma ya kama shi sai ya tuba to har sai zama ya manyanta ya zama tsohon ba ga girma ya kama yana zina to wannan mutum in ya isa kiyama haka Allah madaukakin sarki ba zai dube shi ba ba zai tsarkake shi daga laifukan shi ba kuma Allah zai mishi azaba mai radi sannan wa malikun kazza da makaryacin sarki wanda yake ya talakawan shi ƙarya da yaudara wa a'idun da kuma talaka mustakbirun mai girman kai ga kada talauci amma ba za ka yi ladabi a wurin waɗanda Allah ya horewa ba sai ka ce su din banza su din wofi menene ba muna nan suke kaza ba to za ka shiga wuta kai talaka kaji za ka sha azaba Allah ba zai kalle ka ba Allah ba zai tsarkake ka daga zunubanka ba na haka shi talauci tsari ne na Allah idan Allah ya dora maka talauci to sai kuma ka dubi waɗannan abubuwa ne mustalzamat na talauci na daga cikin abubuwan da suka lazimci talaka shine ladabi da biyayya da kalmomi masu laushi da kuma rashin girman kai to amma in ya zama ga talauci ga girman kai to abin yayi maka yawa ranar alkiyama ka kade Allah madaukakin sarki kiyaye qala sana abubakar ibn abi shayba wa abu kurayb qala sana abu muawiya an al-amash an abi salih an abi hurayra هذا حديث أبي بكر مسلم يا سامونا حديثي دا زمان من شبدا ديو دا أبو بكر بن أبي شيبة دا أبو قريب دكا ننسسك ما أبو معاوية كران تدسو حديث دا أعمش دا أبي صالح دا أبو هريرة أرى مشير دا سي مسلم يتي أما ونا رواية دا زي كان رواية مالا أبو بكر سيبا مالا أبو قريب با قال أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yace salasun la yukallimuhum Allah yawm alqiyama mutane uku Allah ba zai magana da su ba a ranar alqiyama wala yanzuru ilaihim kuma Allah ba zai dube su ba wala yuzakkihim sannan Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim sannan kuma suna da azaba mai radadi rajulun ala fadli ma'in bil fala mutumin da ya samu ruwa aji yamna'uhu min ibn as-sabil shi ma ruwan ne shi yasa annabi ya kira shi da fadli ma wato ba shi ya haka rijiya ba ruwa ne ya samu ya shaye bukatar shi ko yi wanki ko ya shayar da dabbobin shi sai wani yazo yana tafiya yana bukatar ya sha ruwan ko ya amfani da shi sai ya hana shi shi wannan mutum kaga wannan mutum ya yi ruwa da dukiyar da ba ta shi ba ko kun fahimta na son ku fahimci hadisin ya zo ne da lafuzza da dama wato kenan asali mutane da aka fadi tun a riwayar farko ko to zikru fardin min afradil ammi bi hukmil ammi yuakkidu wa la yukhassisu haka malaman usulul fiqh suke kira ma'ana mutanen suna da yawa amma a farko annabi ya ce uku da yazo sai ya sake fadin wasu uku sai aka ji daban yanzu kuma kun ga na sake zuwa daban to asali irin wannan kenan sun wuce guda uku amma da farko uku ya fara fade me yasa saboda haka Allah ya fada mishi don baya zarbabi abinda aka ga mai shi yake fadi da aka sake fada mai uku wata ran ya sake fadi aka sake fada mai dan haka zaka ji ukun farko daban da uku na biyu daban da kuma waɗannan uku yanzu waɗannan ukun su kuma suna farawa ne da rajulun ala fadli ma'in bil salati mutum ne ya samu ruwa a daji ya yi amfani da shi ya rage ba shi ya haka rijiya ba ba shi ya haka kogi ba gulbi ne ya zo ya samu ko wani idan ruwa yamna'uhu min ibn as-sabil sai wani matafiyi ya zo zai amfani da ruwan sai ya hana shi to wannan mutum ya kade wa rajulun bajulan da mutumin da ya sayarwa da wani mutum bi sil'atin wata haja ba'da al-asri bayan sallar la'asar فحلف له بالله يرنسي ومتنين دا الله تيوى لا أخذها بكذا وكذا يتي يرنسي دا الله بالله الذي شيما كذا دا كذا يسيوى النهاجة فصدقه shi wannan da aka yi rantsuwar sai ya gaskata wannan da ya rantsuwar wa huwa zalika a halin ba haka bane to me yasa ya kayyade da bayan la'asar malamai sun yi tafassarori da dama suka ce saboda bayan sallar la'asar lokaci ne mai daraja a wurin Allah madaukakin sarki shi yasa abin yafi girman hadari amma baya cewa wannan kaidin na bayan la'asar shi kadai ne kadai ma'ana da da magariba ne da da bayan isha ne da da bayan azhar ne da da bayan asuba ne duk laifin yana nan amma laifin yafi tsanani ba sar wa rajulun bayan da kuma mutumin da ya buba yayi chaffa ga wani shugaba la ya'uhu illa ya bai mishi mubaya'a ba sai dan dai duniya fa in a'tahu minha wafa idan ya bashi daga duniyar nan shikenan ya ci gaba da biyayya ya ci gaba da kirari ya ci gaba da biyayya wa in lam yu'tihi idan ko wannan shugaba bai bashi ba min ha daga duniyar lam yafi to ba zai ci gaba da biyayya ba sai kuma ya tawaye to kun ga waɗannan hadisai jama'a in ka dubi waɗannan abubuwa lallai annabi ya kai matuƙa wajen wa'azantar da al'umma sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to mu dawo mu dubi waɗannan mas'alolin ɗaya bayan ɗaya dake cikin wannan hadisin tukuna mas'alar farko ita ce a musulunci idan ka samu ruwa a kogi ne ko a rafi ko a gulbi ko a rijiya baka da wata wahala da kai to ba naka bane haramun ne ka siyar da shi mun tattauna wannan mas'ala a tafsiri dangane da kissar uwar Isma'il duk mutumin da ya haƙa rijiya ko ya bohol ko ko shine ya kafa famfo ko ya kawo tanki ya sa to ya halatta ya sayar da ruwa to hadisai da zaka ji annabi ya haramta sayar da ruwa ya haramta sayar da ciyawa malamai suka ce ciyawa da ka samu a daji kadai sai ka tsaya a kai ka ce to duk wanda zai dibi wannan ciyawa sai ya biya menene kai a kanta ba abin da kai to haramun ne an fahimta jama'a haka na ruwa amma mutum ya haƙa rijiya ya tanko to wannan yana da wahalhalu da zai yi babu laifi zai iya sayarwa to anan hadisin kun ga dan haka ya kaidi da cewa mutum ne ya zo daji ya samu ruwa ya amfani da shi ya rage kuma wani ya zo zai amfani da shi sai ya hana shi ina fata an gane shi ko Imam Malik ma cewa yake ko da rijiyar taka ce kai ka haƙa ko da famfan naka ne kai ne ka kafa shi ka je wata board ka biya su komi da komi idan mutum ya zo yana jin kishi bai da kuɗi kai kuma sayarwa kake to dole ka bashi tunda dai nasha ne wanda zai sha ya rayu dole ka bashi idan ya mutu fa Imam Malik yace za a ci tarar ka zaka biya diya saboda matsayin ka kai ka kashe shi haka Imam Malik ya faɗi Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan sai kuma mutumin da yazo zai sayar da hajar shi domin kadai ka saye ta a hayar da yake so sai ya je kunzuma wa hajar kuɗi sai ya ce shi ma ya rantse da Allah kaza da kaza ya siya shikenan sai ka gaskata shi a halin ba haka bane to wannan mutum wuta zai tafi ranar alkiyama Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sannan sai waɗanda ke wa shugabanni biyayya ba dan komai ba sai dan duniya in an ba su su ci gaba da biyayya idan ba a su fito su yi tawaye wannan zai gaskata akan yan baran da siyasa da yawa da ke yau ka ga da yawa mutane da ke bin yan siyasa kaga wani ya manna hoton wani a kirjin shi ya manna a mota ya manna a kaza duk ƙarya ne dan yana sa rai ne za a bashi ko kuma ana bashi ana daina bashi shikenan sai ka ji kuma ya kunno adawa ko kun fahimta jama'a shi yasa ku talaka ya hankali akwai mutanen da za ka je su sun yi lip saboda suna daga lokacin da aka ture su gefe guda ba sa samu sai kuma su dawo cikin ku sai mutum ya riko carbi ya riko kaza sai ya ce ai wani yana fada da shari'ar musulunci to ko kuma talaka tunda an san masu son shari'a ne sai a rude ku akan haka amma asali da ya sa di ba an bashi fa to shi ma zai tafi tare da waɗannan masu fada da shari'ar musulunci din sai sa talakawa sai an lura da kyau Allah madaukakin sarki ya kiyaye waɗannan hadisai kenan sai kuma malamin ya ce wa haddathani Zuhair ibn Harb haddathana Jarir hawala sanad wa haddathana Sa'id ibn Amr al-Ashja'i haka din Ash'afi al-Ashja'i akhbarana Ansar akhbarana Abfar kilahuma an al-A'mash bi hadha al-isnad mithluhu ghayra anna fi hadith Jarir wa rajul rajulan bi sil'atin, sai dai a cikin riwayar Jarir anan dan bambancin da aka samu da wadancan riwayoyi, annabi yace wa rajulun, da kuma mutumin da sawa ma rajulan, ya fada wa wani mutum farashi, an gane, ya fada wa mutum farashin wata haja bi sil, ya fada mishi farashin wata haja, amma kuma sai zama al'amarin ba haka yake ba. وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح عن ابي هريره قال اراه مرفوعا قال ابو صالح يرويته daga ابو هريره yace ina ganin ابو هريره ya ma danganta wannan magana ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tare da cewa wasu malamai suna cewa a zahiri shi al-imam sufyan dan uyaina ne yake cewa ina ganin cewa wannan hadisin marfu'i ne. Bala yace salafatu la yukallimuhumullah, manzo Allah yace mutane uku a lokacin sarki baya magana da su, wala yanzuru ilaihim, bazai dube su ba, wala hum azabun alim, kuma suna da azaba mai radadi. Rajulun halala yaminin ba'da salatil asri, mutumin da yayin rantsuwa akan wata mas'ala ta rantsuwar a bayan sallar asr, ala mali muslimin, dan ya yanki wata dukiya ta musulmi, faqtata'ahu, kuma ya yanki wannan dukiyar ta musulmi. Wato ita mas'alar inda a ce da gaskiya akan ta, to an yi rantsuwa babu laifi, amma rantsuwar yayi ta ne a bisa kawai dan ya yanki wannan dukiya. To kaga anan kuma wannan riwaya yanzu ta zo da ƙarin bayanin cewa ba sai lallai a harkar kasuwanci ba kenan, koda a face daban wanda za ta ja ka yanki dukiyar wani, amma sai ka hada da rantsuwa, to ka shiga cikin wadanda Allah madaukakin sarki bai magana da ku a ranar alkiyama. Wabaki hadisi nahwu hadisul a'mash, Imam Muslim yace sauran ainihin wato hadisin da shi ainihin al-Imam Amr ya rawaito yayi kama da ainihin hadisin al-Imam al-a'mash, wato kamar da yayi anan kama ce ta ainihin ma'ana, ba kama ce ta lafazi ba, dan a wajen lafazi gaskiya akwai bambanci. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Za mu dawo mu dubi waɗannan ainihin gabobi na waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da waɗannan riwayoyi da menene malamai suka ainihin faɗi dangane da su. Duk waɗannan abubuwan Imam Muslim ya kawo su ne kamar yadda za mu zo mu ji domin alaƙar su da ainihin babin imani. Hadisin farko dai hadisin Abu Dharr, wannan hadisi Muslim ya rawaito shi, al-Imam al-Bukhari bai rawaito shi ba, amma al-Imam at-Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i dukkanin su sun rawaito shi, kamar yadda al-Imam Ibn Majah da al-Imam Abu Dawud da Tayalisi sun rawaito shi, Malam Abubakar ibn Abi Shayba ma ya rawaito shi a cikin littafin shi al-Musannaf, al-Imam Ahmad da Darimi dukkanin su sun rawaito wannan hadisi, al-Imam Abu Awana shi ma ya rawaito ainihin wannan hadisi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Abu Nu'aym da Baihaqi da Ibn Manda dukkanin su sun rawaito ainihin wannan hadisi. Na daga cikin mas'alolin wannan hadisi malam yace bayan tahrimi hadhihi al-ashya' al-madhkura fi al-hadith, waɗannan mas'alolin da suka zo a hadisi dama ba zo ne dan ya bayyana maka tsananin haramcin su, to lalle wannan karatun yana tabbatar mana da tsananin haramcin mutum ya ja tufafin shi ya saki ƙasa, ko kuma ya rantsuwa ta ƙarya akan wata haja, ko kuma ainihin wato daya mas'alar wanda hadisin ainihin ya tattauna ta, wadda ita ce ainihin daga cikin wato gori akan dukiya, ko shine hadisin na farko ya tattauna. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To sai malam yace wa annaha min al-kaba'ir allati tunafi kamal al-iman, wadannan laifuffuka jan tufafi ya ja kasa da gori da rantsuwar ƙarya akan hajar kasuwanci suna kore cikar imani, duk wanda yake yin su to ba shi da cikakken imani. Wa ibu tabaka li iradihi fi abwabil iman, kaji dalilin da yasa Muslim ya kawo shi kenan. Mu yin waɗannan abubuwan ba kafirta shi ake ba, sai dai a ce yana nan a musulmi, amma kuma imanin shi ba kammalalle bane. Wa minha anna Allah yanzuru ila ibadihi almu'minin almustaqimin, wannan hadisi yana nuna cewa ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai dubi ba waɗanda suke mu'minai ne, waɗanda suka tsayu akan hanya. Wa yuzakkihim yawm alqiyama, a ranar alqiyama Allah zai tsarkake mu'minai. Wa yunajjihim min azabihi, kuma wannan hadisi yana nuna cewa mu'minai Allah zai tsiratar da su daga azaba. Wa anna man aja wa anna man ajrama bil isbali, amma duk wanda yake wa kanshi ta'addanci ko ta'adi wajen jan tufafin shi suna jan kasa wa tarfiki silati bil yamin al kaziba da kuma yana tallan haji shi yana kokarin sayar da wata dukiya tashi da rantsuwa wal mannani bima aata da mutumin da ke gori game da kyautar da ya ba la yanzuru ilaihim Allah ba zai dube su ba la yuzakihim wa lahum azabun alim Allah kuma ba zai ainihin tsarkake su ba kuma akwai azaba mai radadi wannan ainihin tana jiran su Allah madaukakin sarki ya kiyaye to haka dai kamar yadda kuka ji masalolin hadisin haka malam ya bi ainihin ya tattauna su Allah madaukakin sarki ya tsare to sai kuma ainihin wannan lafazi na biyu daga cikin lafazan da ke nuna cewa na daga cikin mutane uku da Allah madaukakin sarki ba zai dube su a ranar alkiyama ba dattijo mazinaci da mai mulki wanda yake makaryaci da kuma talaka wanda yake mai girman kai to waɗannan lafazan su ma ba ya tattauna su ya kawo ainihin wato maganganu daga manyan masana irin sa al-Imam al-Qurtubi cewa abinda yasa uquba ta tsanantu akan waɗannan saboda asali waɗannan taurin kai ne ya kai su ainihin wato zuwa ga wannan sabon Allah kaga dai duk wanda aka ce ya manyanta to in ba kai ba ai ba zai ce har zuwa da ya manyanta bai ji wa'azi ba to duk wanda aka ce ya kai ga matsayin mulki kuma to mai mulki ya yake tsoro da zai wa ƙarya to ya zama mai mulki kuma yana ƙarya to wannan kaga yana da taurin kai ne ga Allah yana da kafiya to haka kuma talaka wanda yake mai girman kai shi ma taurin kai ne kawai ya kai shi zuwa ga wannan girman kai din sannan malam ya sake tattauna waɗannan ainihin masalolin da cewa Muslim ya fitar da wannan hadisi da Nasa'i da ainihin al-Imam Ahmad haka nan al-Imam Ibn Hibban da Abu Nu'aymin da Baihaqi al-Imam al-Baghawi ma ya fitar da wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sannan wannan hadisi yana nuna girman rahama Allah madaukakin sarki ga bayin shi mu'minai kaga mu'minai Allah yana tausasa musu amma waɗanda suka mutu ga imanin ko kuma ga musulunci amma da ire-iren waɗannan munanan halaye to su kuwa sun kade Allah madaukakin sarki ya tsare mu na'am to kamar yadda na fike fada mana ainihin wato malamai sun yi fassarori masu yawa a cikin waccan riwaya da annabi ya ce bayan sallar la'asar me yasa rantsuwa akan kasuwanci na ƙarya bayan sallar la'asar yafi ainihin muni malamai sun yi maganganu da dama irin su Imam an-Nawawi suka ce saboda girman wannan lokaci ne saboda mala'iku waɗanda suka kwana suna duban ibadu na bayin Allah da waɗanda kuma suka zo za su ainihin karɓe su aiki a lokacin suke haduwa dan haka wannan lokaci yana da girma to bai kamata a ce an samu irin wannan lokacin mutum ne kuma zai saban Allah ba Allah madaukakin sarki ya tsare to wannan riwaya ita kuma da tazo da wannan wanda take cewa da wanda ya zama ainihin wato yayi wa shugaba mu baya a ne kadai dan ya samu duniya ko da kuma wanda ya tare mutane daga amfani da ruwan da shi ma ya samu haka siddan ne da kuma wanda yake rantsuwa akan kayan kasuwancin shi wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Abu Huraira kamar yadda aka ji cikin malamai an samu al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i da ainihin Ibn Majah duk sun fitar da wannan hadisi al-Imam Ahmad da Abu Awana da Ibn Nu'ayd da Abu Nu'aymin sun fitar da shi haka al-Imam Ibn Manda a cikin Kitabul Iman al-Imam al-Baihaqi ma fitar da wannan hadisi haka nan al-Imam al-Baghawi Allah madaukakin sarki ya tsare to duk wannan yana nuna maka yadda addinin musulunci yake da yalwar zuciya ba daidai bane don yanzu a galibi musamman a nan kasashen Hausa zaka je wasu yankuna zaka samu tafkeken kogi kogi ne zaka samu ko gulbi sai kaga an ce na sarki wane ne wai shi ma ya gada wurin kakan shi na fata an gane haka siddan an tare to ba su suka haka ba su suka karta shi ba abinda suka yi amma na wane ne to baka da dalilin da kai haka siddan zaka ce ka tare kogi wai naka ne sai dai a matsayin gwamnati ce ta tare za ta yi wani abu na amfanar da al'umma amma wai wane kai saboda shi ne mai mulki ya mallaka wa kanshi kogi kaza to wannan gaskiya ba shi daga cikin ainihin adalci a sha'anin mulki Allah madaukakin sarki ya kiyaye to da ƙarshe malam yace wa minha annahu yustafadu min majmu' ahadith al-bab 10 khisal goma waɗannan halaye da annabi ya zarge su a cikin tattaro waɗannan hadisai guda goma ne ga su al-isbal zubar da tufafi jama'a ka saki tufafin ka tufafi su rinka jan ƙasa sannan al-mannu bil ata goyi da kyauta kai wa mutum kyauta ko kai mishi alheri dan kada mutane su fahimci kyauta kawai sai ka dauki wani abu ka bashi a koda wani alheri ka taba mishi misali ya ga ya anguwar ko yana so sai ya zo ya neme ka sai ka wuce gaba ka je sai ka nema mishi aurenta to daga baya ko ka nemi goyi duk ka shigo cikin wannan domin abincin da kai kai Allah ko kuwa ciniki kuka yi tun farko ya biya ka kaga da Allah kai to tunda saboda Allah kai to babu wani dalili da zai sa kai mishi goyi haka kuma sai tawfiqus sul'a bil halif al kadhib haja mutum zai siyar da ita ya rinka hadawa da ƙarya to galibi in ka ji ƙarya abin nan rantsuwa ta ƙarya to zaka gane farashin da yake karawa din akwai ƙarya a ciki to mun gaskiya ce magana ya san duk inda aka je dan me zai ne zai rantsuwa ta ƙarya to sannan sai kuma zina sheikh wanda ya kai matsayin dattijo a ce ya kai babba ya kama mutuncin kanshi amma sai zama kuma yana zina to wannan shine laifi na hudu daga cikin laifukan da waɗannan hadisai suka lissafa sannan sai kazibul mulk kazibul malik me mulki ya zanga mulki amma kuma ga ƙarya sannan sai kuma takabburul fakir fakir mutumin da ya zama talaka ne ya zama kuma yana da girman kai sai kuma man ufadilul ma to kun ga waɗannan matsalolin musamman girman kai na talakawa manin ana samu ba musamman matasa jama'a dan ya idan shi fita ya fasfas ba ya nuna shi ba talaka bane talaka ne kawai ya yi gayu ne mai yiwa ma man shafawan samu ya ɗakin abokai ya kaɗai shafa ya shiga ɗakin wancan aboki ya samu wancan wando ya samu haka to shi kenan sai a ce mishi zo ka ɗauki kwangiri gashi ana kwasar taki za a kai gona ƙarshen wuni za a baka naira 300 sai ya ce shi ɗin ha ba ai ya fi ƙarfin haka shi ba a san ko shi waye ba to girman kai ne wannan wuta za ka je gayu ka tuba na fata an ga sannan sai kuma man ufadilul ma'i min ibn sabil mutum ya ga wucewa matafiye ne ka hana shi amfani da ruwa a halin kuma kai ma ruwan ba abin da kai wajen samar da shi sannan sai mubaya'atul imam li ajalid dunya mutanen da suke mubaya'a ga shugaba don duniya wannan kam a zamanin nan yanzu ba sai an yi alai akai ba duk waɗannan da za ga sun to suna in za a tawo campaign suna ta ihun banza din nan dukkan su galibi sun shiga cikin waɗannan na social duk wanda hana to zai juya baya yana sharri shi yasa kullum muke cewa in suka zo masallaci za su yaudare ku ku rinka natsuwa in za su zo masallaci za su duba idan ku ƴan iza sai a je sai a tawo muku da sifa irin taku a yanke wando a sayo wani ustazu a gaba idan kuma an san dariƙa ne sai a je a samu ainihin wani ya nado kato alkyabba da tarbi mai tutoci a ta duk waɗanda aka zo ku rinka lura in za a cuce ku na fata an gane haka aka wani tsohon gwamna mai yaudari a jihar Yobe haka yake an ta za a ta taro ƴan izala za su zo taro in ya samu wando da kyan dukkan wannan ya wuce guwa ya shigo cikin taron izala na wa'azin ƙasa ya to kwamishinoni na bin shi yana kabbara a kabbara a kabbara da yake abin ba sabon bane da yazo sai aka same shi da penalty sai cikin jama'a ya ce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce sai aka ce a ya excellency sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzon Allah ya subhanahu wa ta'ala kaga ce a Annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa an gane ko ga sun ji ayyoba sune yake cewa gabas a zamanin da ayyoba da Borno alaran momi ba da shi sauka Qur'ani nan ma sai sake tawa ya sa farar rigar shi ta shadda ya rubo ni tuma kasa haka ya to yana doro ya hadda Allah shi ya dauko daukan darasu kai jawa Allahu akbar haka suke sirri da ku ne wallahi kawai su ne muku kallon bi ahu ne Allah ya sa ka san ahu dan zamani ahu ita ake cewa afkobo shine iya mawasa suke cewa ahu wai kallon biyu irin ka wai hafkobo muku fahimci Hausa ba har yanzu wato kobo to yana da rabi a lokacin to shine sai ake ce mishi half half abu to iyayen mu Hausa shine madadin su ce half din sai su ce ahu to ahu ita ce half nai kuma gaje sun ce nai to nine kobo akwai nine kobo shine sai su ce nai na fa taro kuma three kobo ba haushe kenan shi ma yana da nashi dictionary sosai to duk wanda ya baya a ga wani shugaba saboda ya samu duniya jama'a to gaskiya saboda Allah jama'a kun ji akwai azaba akan shi sannan sai kuma ainihin wato rantsuwa bayan sallar la'asar domin ka samu sai da kayanka a halin ba kudin da ka sare ta kenan ba sannan har yau kuma sai wata rantsuwar ta daban domin kadai ka yanki wata dukiya ainihin ta musulmi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a sai a kula da waɗannan abubuwan kamar yadda muka faɗi mallam ya kawo waɗannan hadisai ne saboda a fassara maka su daidai me yin waɗannan abubuwan jama'a ba a cewa kafiri ne sai dai a ce mai raunin imani ne kun ji dalilin da yasa ake taka hadisa in ba ga su waɗannan hadisan ka riga ka san su a riyadus salihin da sauran littafan wa'azi amma fa'idar kawo su nan dan kar ka je kai musu mummunar fassara kaje ka ce to ai duk wanda aka kama shi yana yin wannan gashi nan Allah ba zai dube shi ba Allah ba zai tsarkake shi ba ranar kiyama akwai azaba to wuta sai ka ce da haka barka dan kara mushi wuka dan wayo rudda sai malamai suka ce maka a'a ana waɗannan ahadith sune ahadith tarhib tsoratarwa ake ana so ne ya tuba kafin aje lahira ba wai fata ake yaje yana da zunubin ba jama'a mun fahimta jama'a ahlus sunna ba sa murna in suka ga mai sabon Allah ba suna murna bane suna jin dadi yayi sabo a suna fatan ya zai iya gyaru ne don a samu a shiga aljanna tare saboda ita aljanna ba kayan kowa bace ta Allah ce ka kayan gidanku kuwa in kuka kwari da yawa to gado yana raguwa ko to aljanna ita kuma ba haka bace komai yawa ko Allah madaukakin sarki ya tattalawa kowa inda zai bashi saboda kar ka taba hasada wani ya shirye shiga aljanna kai murna kai celebration in ka ji wani yana kan shirya Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am
Abubakar yana cikin kana
na'am
amma wasu ya saki ne ba dan abin nan
ba eh haka yake kwarai da gaske su ne maganganun nake so zan tattauno mana su yanzu wani yana tambaya ne dangane da cewa akwai wata magana ta ka ce shi sayyidina Abubakar ne Siddiq yana ainihin sakin kaya sai ainihin annabi ya ce mishi eh shi babu komai su ne maganganun da nake so zan tattauna mana a yanzu domin waɗannan maganganun ka gane suna da wasu fassarori kuma da wasu ƙarin bayanai waɗanda manyan malamai masana suka yi musamman a daidai lokacin da kake ganin haka din nan to sai kuma sai ka koma sai ka dubi ainihin mata su kuma mata an neme su ne da haka din ta faru dangane da su mata kuma ana neman su ne su kuma su zubar da tufa su ya ja kasa shine ainihin abin da shari'a take neman su da shi Allah madaukakin sarki ya taimaka mallan ya tattauna waɗannan maganganun sai dai saboda yawan su ina so ne kadai zan ainihin takaito mana su dan hayyaka hadisan Ummu Salama annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mata idan kun tashi ku rinka sakin tufafin ku yana zubar kasa gurgudan dani guda wato gurgudan ainihin dani guda shine daga babban yatsa zuwa yatsan tsakiya za ka mike shi sai take cewa to ai kuma muna tafiya kwaurin mu zai rinka bayyana sai manzo Allah ya ce to ku sanya gurgudan ainihin zira'i wato zira'i shine kamu guda daga gwiwar hannu zuwa ainihin dan yatsa in an mike gaba daya to duk wannan dan a nuna maka eh waɗannan hukunci hukunci suna nan haka babu abin da ya canza su to sai dai babban abu shine ana so ka gane cewa an yi sassauci da su mata hasali ma an wajabta musu su tufafin su ainihin ya zuba kasa to dan haka mata sai su kiya wannan in an gwada ki doguwar rigar ki inci 50 ne sai a sanya miki inci 60 ko inci ainihin 70 mata su kiya wannan magana tana da matukar muhimmanci to sai matsala dangane da sayyidina Abubakar bayan da ya ji waɗannan hadisai sai hankalin shi ya tashi sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah to aini ma ga tufafi na ga ainihin yadda suke sai ainihin manzon Allah ya ce mishi ai kai baka daga cikin waɗanda ke jan tufafi domin ainihin alfahari to sai manyan malamai irin su Imam Nawawi suka ce to kaga jan tufafi a bisa alfahari shine yake kai zuwa ga wannan tsananin azaba din. To ko da ba a bisa alfahari bane fa kuma haramun ne, wannan shine abin da kawai nake so a fahimta. Duk wadannan maganganun al-Imam an-Nawawi ya yi su, idan ka koma ka duba ainihin sharhin shi na wannan littafi Sahihu Muslim, sai da aka koda ka ce kai ba a bisa alfahari kake yi ba, sai a ce maka to babu laifi, amma dai abin da yafi daidai gare ka shine sai kai kokari kaga cewa kai ma ka ainihin dage tufafin naka. Ga wadannan maganganun jama'a, يعني أن أحد الذين لهم هذا الوعيد الشديد هو الرجل الذي يرخي إذا يجر طرفه خيلا، كما جاء مفسرا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه لا الله إلى من جر ثوبه خيلا. Hadisi ya zo cikin Bukhari da Muslim, annabi ya ce duk mutumin da yake jan tufafin shi da nufin ayatu alfahari to Allah dan sarki ba zai dube shi ba. Malai ce wal khuyala wal kibr wal ujub, mutum yana ji da kai, yana takama, yana alfahari, yana ganin ya isa, haka ne jan tufafi Allah ba zai dube shi ba. Wayyu al-Imam an-Nawawi ya faɗi cewa wa hadha at-taqyid bil jarri khuyala yukhassis umum al-musbil izarahu wa yadullu ala anna al-murad عيد من جرى خيلا. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق، فقد أخرج الشيخان من حديث عبد الله عمر رضي الله عنه ما قال قال الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لست تسمع ذلك خيلا. أم فهمت الإمام النووي يجي توكاده شيء وروان دزيش بسكنش أذابا أرانا الكيامة قمد جن تفاتي تشيني وان ديكي جاد نفل الفاري سيكا وانا حديث ابن أبو بكر شوى بخاري دا مسلم سروي تو النبي آفت وانا دوكا سي أبو بكر يجي تو أيكم نيما leban zani na yana jan kasa haka to yaya kenan sai manzon ai ko dai nan nade shi ko kuma in ji a yanke shi. Sai manzon Allah ya ce a ai kai ba kana yin haka dan alfahari bane. To a yanzu wani ya ja tufafin shi ma ya ce ai ba yana yin haka dan alfahari bane, sai a ce to ai kai da yake gaya kai dai ba manzon Allah bane, sannan shi da kuma yake fadin magana shi ba Abu Bakrin bane. To abin da yake daidai shine ya bi doka wadda take ta asali, ita ce me ya dage tufafin shi ko da fahari yake ja ba. Qala al-Jami'u asallahu ta'ala anhu malam Muhammad ibn Ali Adam yace al-hasilu anna al-wa'id al-qur man jarra hu khuyala, a gashin gaskiya wannan azaba ce za a yi wa mai jan tufafi. To ta danci mutumin da yake jan tufafin nashi ne da alfahari. Wa amma jarruhu bighairi al-khuyala, jan tufafi din ba da nufin alfahari ba fa, fa haramun, to haramun ne. Amma tsananin azabar da waɗannan narkon da kake ji to wanda yake da alfahari, amma ko da ba da alfahari bane to haramun ne. Lima akhrajahu al-Bukhari min hadith Abi Huraira an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala sala min al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar. Saboda hadith Bukhari da manzon Allah yace duk tufafin da yake idanuwan kafa guda biyu to shikenan wuta ne wannan tufafin. Da haka ƴan uwa ne ku kiyaye wannan, ko da kai medical doctor ne ko kai accountant ne ko lawyer ne, wai sun ce maka sai ka sa court, tare da cewa waɗannan maganganun duk ƙarya ba inda Bature ya faɗe su. Amma saboda ɗan Najeriya ya jarabtu da sha'awar western culture, wai je law school za a graduation, wai akwai wani dare da ake ceremony, wai mace kowace ce ita sai ta cire hijabinta sai ta yi kaza ta yi kaza, wai namiji kowaye sai ya sa court, a ina aka faɗi wannan? Dan Najeriya ya cika zangayi ya cika karambani jama'a, wai dole wai lawyer wai ya sa court, wai saboda karambani wai har lawyer in ya zo kotu da babban riga ko da kayan al'ada wai sai mai shari'a wai ya ce wai ba zai saurare shi ba akan kara kara, wai saboda wai bai yi shiga ta aiki ba. Ma'ana kenan lauyoyi suna da uniform, waɗannan abubuwan jama'a duk karambani ne. Wai in kai accountant dai sai ka sa court, duk wadannan abubuwan karambani ne in kai soja ne ko dan sanda ko kuma kana sa uniform wai sai ka aske gemu to wadannan abubuwan karambani ne jama'a duk abin da za ku dauko ku rinka daukowa kuna kawo shi sai ku zo ku duba shi ya zai dace da al'adunku da addinanku but don't become zombies kada ku zama kawai idanuwanku a rufe suke kawai bature ya duk abin da yake muku kawai sai ku bi dariya turawa suke muku sun san cewa ba ku mutunta al'adunku shikenan da mutun ya fara karatun boko yanzu shikenan wai sai ya je ya dan iya zanzaro sai ya je ya iya daura necktie a ina duk kana bata kanka lokaci ne abinda ake so so ake a same ka intellectually sound a karanta a ilmancan kana nan zanzan to shikenan koma da me kaje shikenan ba ku ganin kabilin Chaka da Zulu a kasar ainihin South Africa manyan yan boko ne amma su kare ne aka yadda cewa ba su yarda al'adunsu ba duk a kasashen Africa din nan zaka samu professor daga cikin kabilar sai ka gani shi yazo zai muku lecture akan mass communication ko akan engineering amma a daji ya kwana akan dutse kuma zai zo ne ya yafo a tamba zai tawo da mashi domin mashi din rike mashi da riga a tamba shine al'adar su in yazo kofar lecture theater kafe mashin shi sannan ya sade rigar shi zanin shi na a tamba shi ga muku lecture in ya gama ya saki hawa kan dutse ya je ya kwana never compromise your tradition just because that trying to get a certificate kai idan zaka samu certificate wai sai ka yadda ka sarar da al'adar ka sai sa suke muku dariya ko kun fahimta jama'a sai ku dubi wadannan abubuwa jama'a kamata yayi kai wai a kai yanzu mutum ya zama ka to shikenan zaka ga hatta wadanda suka lazunci sakot din Zakir Naik wani malami ne wani mai wa'azi ne wani medical doctor ne yake wa'azozi akan challenging din kafirai da sauransu da makamantansu ina sa court din amma ka dubi yadda wandan shi yake kullun wandan shi a yanke yake to amma wai sai ka ce wai kai so kake wai irin yadda suke so sai kai an fahimta jama'a sai na samu wani iri na political scientist ne zamu tafi wani taro wata rana amma hau jirgin sa ba ya sa court ya abin nan sai na tsikare shi shi ma iyayen shi kana ne sai na ce mishi amma akwai sauran ka fa yaje na ce wannan uku uku baka je ka goge shi ba yana da uku uku haka irin na buzayen Kano na kura da gefe nan haka nace ga code ka sa ga gemu ka aske amma uku uku ne kawai baka cire ba sai da haka your identity is still clear kai dan Africa ne hai ya goge uku uku ba da sai ko mai goge uku uku kai Allah ya kyauta Allah kuwa lokacin da na shirya muku lecture a garin nan baku fahimci abin da na hasaso ba abin da na hasaso din a lokacin na dan fade shi kadan lokacin da na shiryo lecture ta akan kunar bakin wake nace saboda an fara yin wannan abun a duniya mun je mun gano mun ji to na san dan Najeriya da sha'awa ake a kasar waje kada yan Najeriya su kawo nan kasar a lokacin garin nan ba wata hukuma da hankalinta bai tashi ba sarkin tudun wada saboda ƙarya har zuwa ya rubuta area commander wai da Albania ce zai zo ya kuna bakin wake yau sai ga area commander Suleiman sai hon commissioner yan sanda na jihar Yobe sai ga shi ya to office ina Abuja amciya agigice ustaz an ce ba kai kuna bakin wake sai nace kai ma jahili ne irin su nace kai ba kai karatun addinin musulunci ba nace kaga coffee lecture din abu ne ya fara faruwa a waje mun je mun gano to mun san dan Najeriya ko a radio ya ji labarin ana wani abu a kasar waje an jarabtu ustazai in suka ji ustazan kasar waje na yin wani abu kawai sai su aro ni gogi in suka ji ana a kasar waje shikenan duka in ba mu Najeriya ba ba inda aka jarabtu da san kwaikwayon abun kasashen waje irin a lokacin hikimar kenan ta sa ne marmaza na ce bari a zo a yi wannan lecture a bayyana wannan abin da suke kira istishhadiyya ko amaliya intihariya ghairul islamiyya ba addinin musulunci ba ne muka yi lecture a kai amma har yanzu muna da copy takardar sarkin tudun wada da ya rubuta takarda copy zuwa ga commissioner yan sanda copy zuwa ga sarkin zanzau copy zuwa ga kaza da albani nan ya ce zai zo ya kuna bakin wake irin na usama na ce Allah ya tsine makareci har yanzu muna nan da kofin wasiƙa aka zo aka yi lecture kuma yana ji ya ji kunya kuma sai suka zo suna cewa amma wannan nace ai tana da matukar muhimmanci sai nace akwai abin da muka hango ne wanda baku sani ba ba mu dade ba mun tafi aikin haji da wasu manyan jigajigan jihar Kaduna suka zo suka wuce muna tattaunawa da wasu matasa ƴan Algeria Amina sai na kira wanda daga ciki nace zo ka zauna cikin mu ko da yake baka jin abin da muke cewa nace kaga waɗannan matasa yace sun fara tasiri akan matasan Najeriya muna son a zauna ne da su tukuna a kashe wutattun daga nan shi yasa kullun ake magana sai yace tintini Albaniya ya hasashen matsalolin nan gashi ya fade su yanzu sai kuma da suka zo suka baci sai kuma a ce ah wallahi ba wannan ne ya fadi ah haka da ma Allah ya ce walaqad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati fama zuntum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka kuntum lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula duk sanda aka fadakar da su ba za su dauki mataki a lokacin da ya dace ba sai lokacin da lokaci ya kure tukuna sai lokacin ku lokacin da bai da amfani an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye yanzu kun san cewa ƴan matan Najeriya karuwai suna daga cikin ƴan sahun farko a wajen sarauniyar kyau sun zake daga aro abin su har sun turawan yanzu to sannan yanzu irin wannan carnival da ake bikin al'adun gargajiya daga arewa yanzu kullun aikin kenan sai kaga an ce za a Abuja carnival za a bikin gargajiya za a kaza dan Najeriya ya jarabtu da son kofuwa daga kasashen waje ba daidai bane wallahi jama'a ko kun fahimta ko arewa ba tafi da ƴan uwan mu abin nan a kasashen Saudiya kasashen Larabawa sai su ga mun yi shiga haka ayaya kai sai mu ce a wannan isu ne irin kayan mu dan na iya karatu irin naku dan na iya yaran ku ba sai kuma na sa rigar ku ba rigar mutane na zan sa kai mata ku kake sa kai ma baka sa ta ba ko kun fahimta jama'a amma kai sai a mai da kai wa yanzu ko na ustazu sai kaga ya dinka dogo riga ya sa fara me ya Laraba irin take sa Laraba Laraba aka ce kai koyi da su ka dinka irin ta garin ku ka sa amma ka kiyaye dokokin da aka ce shine kar ta wuce iya kauri kar ta wuce kaza shikenan ka kiyaye kawai amma ka sa irin ta garin ku an fahimta jama'a yanzu malamai waɗanda suke turawa zaka kallafa musu sa babban riga irin wani su kuma court za su sa don ita ce irin tasu ita ce irin al'adar su amma sai su kiyaye ka'idojin addinin musulunci to haka abin yake jama'a kar kai ka je ana aba kasar waje shikenan ka je ka kawo shi yasa kullum muke cikin fitina a kasar ka je ka dibo mana aqidar da yake ba ta daidai da mu ba ka zo ka ce dole sai ka kallafa ta a nan wurin ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki kiyaye تنبيه المال يتي يستثنى من ذلك المثال ما أخرجه الترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى متصلا بحديثه المذكور في قصة أبي بكر فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن دعينهم أماتا سك جواء ذن النبي تيوى كدا تفاتي يرنك وتعيدا ساو تب سيوتا ماتا النبي أم سلمة to yanzu ya manzon Allah mata ya za su da hijabin su dake jan kasa fa qala sai manzon Allah yace yurkhina shibran su ja shi gurgurdan dani guda shine gurgurdan yadda za a mike yatsu haka da abin nan fa qala sai tace idan tankashifu akada to ai mata suka kara dani guda haka to ai suna tafiya ba a rinka ganin kafafuwar su qala sai yace fa yurkhinahu zira'an to su ja shi matsayin zira'i kama guda la yazidna alaihi kas su kara akan haka wannan hadisi Tirmidhi ne ya ruwaito shi kuma sahihin hadisi ne shi da kanshi Tirmidhi ya inganta shi na haka mata kun ji idan za a dinka tufafi sai a dinka dogayen tufafi waɗanda za su zuba ƙasa abinda muke nufi a nan su ne tufafi waɗanda ake sawa domin fita amma tufafin ki da za ku gida wannan ki dinka daidai a dun mutananki amma kake saba ka'ida addinin musulunci kowa zai dinka tufafi ya dinka daidai da yaya mutanen garinku suna sa babban riga suna sa ƴan shara suna sa jamfa suna sa binjima to irin su zaka sa amma ka kiyaye ka'idojin addinin musulunci to haka mata a cikin gida zani ne zaki daura to sai ki daura zani irin na mutananki kuma ku daina kwaikwayowa daga kafirai dan yanzu sai daga kowace mace ta yi damamman siket tana da kyar to yayi saki shi yasa za mu zo karatu a cikin kitabul kaba'ir za ka ji illar sanya matsattsun kaya da kuntatattun takalma suna haifar da kunci a zuci, suna da psychological backfiring. Kana sa matsatsiyar riga to haka zuciyarka za ta rinka kunci, ka ji so kake kawai ka fashe imana saboda ka dauri dam, to so kake ka fashe kawai. Babu bayani ila da tahrimi qatlil insani nafsuhu, ba yake bayani tsananin haramcin mutum ya kashe kanshi, rigiji gabji ne mutum ya kashe kanshi jama'a. To haramcin kuma malam yace cewa haramcin yayi tsanani, sai kuma yace wa anna ma la nafsuhu bi shay'in uzziba bihi fi an-nari, wanda bi ya kashe kanshi da wani abu ya to a ranar lahira da wannan za a yi mashi azaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalin ita wannan kalma jama'a a cikin waccan lacca tawa da nayi ta yau kusan shekara 10 ta wuce, na san menene asalin ta da ake kiranta kunar bakin wake. Wani ba daga cikin bayin wani sarki daga cikin sarakunan kasar Katsina, bayan baki ne kuma mummuna, in ka dubi hancin shi ya kusa hadewa da idan shi, shi yasa suke ce mishi bakin wake. Sunan bawan kenan bakin wake, don hancin shi ya tafiya tafiya da in ka duba sai ga kamar hancin wake, sannan baki ne sitik, amma dogo ne kakkarfa yadda masana tarihi suka fadi a kasar Hausa. To idan wannan sarki na Katsina zai yi tafiya, sai a samu karaga, wato karaga shine gadan katako, sai wannan sarki sai ya hau ya zauna. To wannan bawa kakkarfa ne, shi kadai sai ya ciccibi sarki yana kai, sai ya dora a kan shi, sai ci gaba da tafiya. To ashe wannan bawa ba da wannan abu da sarki ke mishi, sai tunkari inda wuta take, sai ya je ya anta ya kan shi da sarki a ciki. To shine sai Hausawa suka maida abin cewa kunar bakin wake, ka kashe kanka dan ka kashe wani. To bakin waken shi ne sunan mutum ne, bakin waken alami ne, kunar da bakin wake shi ne ya kone don ya kashe kanshi, to ya kashe kanshi don ya kashe wani, to haramun ne a cikin addinin musulunci. Kuma dai za mu zo za mu ji abin da manya-manyan malamai suka fadi. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي من زل الله يتي من قتل نفسه بحديدة واندبي كشكنش دكالف فحديدته في يده حك زي زود واننقلف ناش أهنش يتوجأ بها في بطنه ينجي وكنش روني أتكنش في نار جهنم أو تجهنم. Idan ka kashe kanka da karfi a nan duniya, ranar lahira haka zaka zo da karfin kana cakawa kanka kane wa kanka rauni a cikin jahannama, ba iyakar ta kenan ba. Khalidan mukhalladan fiha abada, in ya shiga zai dawwama dawwama ta dindindin har abada, ba fita. Kaji kai da kake kokarin ka kashe kanka, jama'a kun fahimta? Wa man shariba samman, wanda bi ya sha guba poison, kaje ka sha wata fiya-fiya ko wani abu dan ka kashe kanka, faqatala nafsuhu ya kashe kanshi, fa huwa yatahassa zai ci gaba da kwankwadar wannan guba, fi nari jahannam a cikin wutar jahannama, khalidan zai da ciki mukhalladan abun aiwa shi fiha abadan har abada zai zauna a cikin wutar jahannama, kuma zaman da zai yana ta kwankwadar wannan guba. Wa man taradda min jabalin, wanda ya gangaro daga wani dutse, faqatala nafsuhu ya kashe kanshi, fa huwa yataradda fi nari jahannam, haka zai ta gangarawa yana ta tuntsira gudi gudi a cikin wutar jahannama, khalidan mukhalladan abada hadan abidina, haka zai dawwama yana ta tuntsira yana ta murginawa a cikin wutar jahannama. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, ni sakon manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda Allah ya turo shi ne don kowa matsayin kanshi ya san matsayin rayuwar shi. Ta yi wa to ai ka kashe kanka ne, to ina ruwa? A'a, ai kan naka ba mallakar kanka bace, ran naka na Allah ne aro ya baka naka bai baka izinin ka kashe ba da wannan munasabar ce duk da yake wannan littafi mun sa an sai shi makon da yace amma ina ganin ya kare iqra masta qabla tufajjir wannan na ɗaya daga cikin littafai da malaman sunna suka rubuta akan waɗannan bama bamai da matasa ke bugawa ba a Najeriya bane kadai a duk duniya ne gashi nan wannan babban malami professor ne an ga gashi addoctor Khan Ali ibn Muhammad al-Anbari yasa wa littafin iqra masiraka qabla an tufajjir kafin ka buga bomb din tukuna ka karanta dan ka san ina ne zaka kun ji sunan littafin iqra masiraka qabla an tufajjir wannan littafi kowa ya kwantar da hankalin shi za a ba masu buga littafi su sake gurza shi kowa ya zo ya same shi bai wuce naira 50 ko naira 100 ba zaka same shi wurin masu da littafi amma ka je ka karanta hadisai ne ba fatoyin malamai ba dan yanzu masu irin wannan abin sun rena malaman to amma nan hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ka karanta menene manzon Allah ya fadi ga wanda ya kashe kanshi me manzon Allah ya fadi ga wanda ya kashe wani shine gashi iqra masiraka qabla an tufajjir ka karanta matsayinka kafin ka buga bomb din kafin ka yi blasting kafin ka fasa bomb din kafin ka sa explosives din to ka karanta in ka mutu ga inda zaka je karshe gare ka sai maka amaliya istishhadiya wallahi tallahi sun yaudare ka ba addinin musulunci bane addinin musulunci yana da hanyoyin shi daya ba sai ka hakura ka je wurin malamai malamai za su koya maka wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi kamar yadda al-Imam at-Tirmidhi da al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi da al-Imam Ahmad da Abu Awad ibn Abu Nu'aym dukkanin su sun fitar da wannan hadisi al-Imam at-Tahawi da Baihaqi ma dukkanin su sun fitar da wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya taimaka menene yasa malam ya kawo wannan hadisi a cikin kitabul iman imani ne to ne ka wannan hadisi ana malam yace ba hadhil ashiya tunafi kamal al-iman wannan na nuna waɗannan abubuwa suna kore cikar imani wa huwa wajhul mutafi ila al-hadisi fi kitab al-iman yin abubuwa in ka kashe kanka to tare da muna jin iya mu Hausa suna cewa ka zama ka a malamai da yake su suna magana ta ilimi ne ba sa cewa kafiri kai tsaye sai dai su ce in ya halatta wannan abu idan ka halatta kashe kanka to ka zama kafiri amma in ka kashe kanka kai da kanka kana ganin abin da kai ba daidai bane to ba za a ce ka zama kafiri ba sai a ce cikakken imani dai ba ka da shi ka zama musulmin banza mara imani amma ba za a ce ka kafirta ba amma in kana ganin halal to kuma wannan gaskiya ka halatta abin da yake manzon Allah ya haramta shi sannan tahrimu qatlul insani nafsa wannan hadisi yana nuna haramun ne mutum ya kashe kanshi wa annahu min kabairudun yahiqu bihal azab alalim kuma in mutum ya kashe kanshi to ya aikata manyan zunubai wadanda ya Allah ya azabtar da shi wa minha anna jazaa man qatala nafsahu bi shay'in an yu'azzaba bidhalika shay na daga ciki shine duk abinda ka kashe kanka da shi to sakamakon da Allah zai maka shine zai maka sakamako da wannan abin da ka kashe kanka da shi zai azabtar da kai Allah adili ne Allah adili ne yana yin jaza'a wufaka ne sakamakon yake daidai da kowa abin da yayi an fahimta jama'a mutum da yana aikin hajji jama'a sai taguwa ta ka da shi sai ta karya wuyan shi sai ya mutu manzo Allah yace ku yi mishi wanka amma kun tashi ku sanya mishi wannan zani nashi da wannan mayafi nashi na harami kar ku shafa mishi mai kar ku rufa kanshi ku je ku saka shi a kabari sai manzo Allah yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan za a tashe shi ranar alkiyama ne na labbaik Allah labbaik to ka gani haka ka mutu kana aikin hajji to haka zaka tashi dandalin kiyama ka ci gaba da tarbiyarka to ka kanka ka sha fiya fiya to za ka cikin wutar jahannama har abada kana shan fiya fiya waɗannan hadisan su ne ya kamata malaman Najeriya su daure su ta karanta matasa matasa suna son addini ne amma matsalar shine matasan ba sa so a zauna ne jingim to malaman Najeriya ne ba su engage matasa da aiki ba aikin kuma shine a shagaltar da matasa da karatu a wayar musu da kai a nuna musu menene duniyar yau take bukata ya mata fuskantar da su to da malaman ba su haka da matasa suka ji shiru jama'a wallahi alazim wannan yana daga cikin abin da ya kai matasan mu a halin da suka shiga yau shekara 17 da ta wuce jama'a muna Madina muna zaune wani ya rubuto takarda bana iya tuna ko ya rubuto takarda ko ya bugo wa Malam Bashir Umar Ali waya yanzu Malam Bashir Umar Ali professor ne na hadisi dan Najeriya nan sai yake fada mana cewa wasu dalibai ne da suka gama Jami'ar Islamiyya ta Madina a kasar Indonesia suke kukan sun koma gida sun ga malaman su duk sun saje tare da gwamnatoci tare da ƴan al'ada shine zafin addini ya kama su su kuma sai suka fara yin abubuwa da bai dace ba a wannan lokaci jama'a muka fara jin ga waɗannan irin abubuwa sun fara faruwa a kasashen Indonesia a kasashen Malaysia to babban abin shine sai mu ga cewa babban kalubalen da yake kan mu mu ma muna da irin waɗannan malaman a Najeriya su sun mai da malanta ne kawai wato wani abu ne na gargajiya duk wanda zai zo cin albarkar ilimi to kawai za su sashi a matsayin matsin kafafunsu ne kawai su matse shi matashi shi yana son a bashi aikin yi ne a nuna musu mecece alkibla ina abin yi yake ina ake me ake dosa to sai zama matasa za su je su karanta Riyadu Salihin su karanta Bulughul Maram jama'a sai malaman Najeriya sai su ta discourage matasa sai ta kushe su sai ta gwasale su to kuma ku nuna musu yadda za a bi ba su kuma sun je suna ganin ga mafita kun ce musu ba daidai ba shi yasa ina fadin wannan ba da san zuciya ba domin ita ce kalma ta gaskiya da adalci babu abin da ya da the contemporary Nigeria Najeriya a irin yadda take da kwama talar wallahi sai da irin wanda muke ta salafiya ita ce babu zakewa a ciki kuma babu gazawa ba za a barka haka din ba kawai ka zauna jigib har ka je ka tuna so kanka wani sharri sannan kuma ba za ka cikin jahilci ka je ka dibo kanka abin da zai halaka ka ba za a yi kokarin wannan resources wannan albarka da Allah ya ba mu ta matasa ya za a yi amfani da ita a ke cin moriyarta manyan malamai da ake gani na kasa sun je sun hada kai da masu mulki suna kashe mu raba sai da ta kai wani yanayi da wani babban dan sarki yake gaya mini yace wallahi malai in dai waɗannan iyayen namu ne kuna wahalar da kanku ne wani iyayen namu ba su shirya wallahi gyara game da rayuwa ba dan haka suka samu malaman da ba su shirin gyara game da addini ba sai suka hada kai yace da haka shawarar da muke ba ku wallahi ku je ku samu matasa ku yi ta karantar da su addini me yiwa nan gaba kasa ta gyaru amma an dai waɗannan ne da su da waɗannan to wallahi ku manta da su haka yake wani babban lauya a garin nan tsohon lecturer Jami'ar Ahmadu Bello mun taba kai mishi ziyara tare da ɗaliban makarantar nan yace akwai aiki akan ku tunda kuka ce za ku gyara matasan ƙasar nan amma Allah zai ba ku nasara amma muku fatan Allah ya tsare ku daga sharrin da wasu miyagun malamai suka samu kansu a ƙasar nan na cewa ayi zalunci amma malamai su fito suna justifying zalunci waɗannan abubuwan na daga abin da ya harzuka matasa matasa sai suka harzuka sai suka ga bari su dauka wa kansu abin da ya dace matasa suna kuka da an ci mutuncin musulunci an danna musulunci malamai ba wani abu da suke yi malamai ba to dole ne sai matasa sai su ga cewa to su kuma ga matakin da za su dauka to amma karshe kuma in ba kwarewa kake da ita ta ilimi da shekaru da gogewa ba matakin da baka kawo sai zama ba daidai bane shi yasa matasan Najeriya abinda muke kiran ku wallahi ba tare da dukkan koyo ba muna kiran ku zuwa ga da'awa ta salafiya wadda za ta ba ku damar ku yi ilimi na za ku yi ilimi na addini kan ku ya ku yi kokarin gagarar kafirai da makiya a babu yadda za su iya yi da ku an fahimta jama'a saura da muke kira zuwa ga matasa kace zaka buga bom nan kace zaka kashe nan kace zaka rusa nan wallahi alazim wannan ba addini bane, mu ne muku nasiha ku tuba ku bari. Amma in dai gogarmaya ce, gogarmaya ga ta muna yi za a yi nasara, kar ku ce wai to ai an dade ba ai nasara ba. Naje shi aka haife ka yau shekara ka 30, yau shekara ka 25, mu ma da muka dan data haka kadan mun san kazantar da take a da yanzu ba ta. To mun aka ci gaba da tafiya za a yi gyara, amma gaggawa ba za ta kai mu ga ko ina ba. Barnar ta dade, an yi barnar kafin a haife ni, kafin a haife ka. Yanzu da muka taso muna son mu yi gyara, shine ake kallon mu a matsayin barazana. Wani mai Yahudu ya fadi, ya yi taro da ƴan uwan shi yana cewa wallahi musulunci tun daga Eritrea har zuwa ya ba mutuwaye ba, su ma yayi, kuma wasu matasa suna nan suna yayyafa mushi ruwa. Idan kuka sake suka yayyafa mai ruwa ya miƙe, ba za ku sake kwantar da shi ba. Menene wannan da Yahudan yake nufi? Yana isharar da karantar da matasa da ake yi. Su kafiran duniya abinda suke so dama ku fito ku ce za ku yaƙe su, saboda sun tara kayan yaƙi dam, amma sai rasa ya za su yi da su. Dan haka ko kyauta za a ba gwamnatocin kasashen ku, sojoji da makamai dan su yaƙe ku. Yanzu a sai mana tsakanin jihohin Yobe da Borno da makamantansu, yara ne jama'a za a gansu mahaddata Qur'ani, yana karatun economics yana 300 levels, GP shi yana yawo wajen 4 points. Yaro in aka ba tara biyu zai gama degree, gashi ya iya Qur'ani ya iya kaza. Kenan in muka kafa jami'o'i nan gaba za mu same shi ya iya Qur'ani ya iya hadisi, sannan electrical engineer ne, za mu same shi ya iya Qur'ani ya iya hadisi ba ne. Waɗannan yaran jama'a aka turo aka kashe su gaba daya, saboda me? Saboda sun fito fagen fama, sun ce sun shirya, mu aka yi wa asara. It is indeed a setback to the Muslim community. Shi baya ne muka yi wallahi, domin yanzu za mu sake ɗiban shekara 30 da mu sake samun irin wannan ba a daidai da su, kuma suna ta ƙara nisa. Sannan sai ka ce yanzu zuwa wace nasara wannan abin da aka yi ba. Saboda haka ku ƙara haƙuri, ku ƙara haƙuri. Waɗannan outdated malamai mu ma ba da abin da suke bane, waɗannan azzaluman masu mulki ba mun yadda da abin da suke bane, amma komai yana da matakayyen shi, komai yana da matakayyen shi. Annabi ya zo yana da'awa a Makka, ga gidan giya tal ga tata ga karta a cikin Ka'aba da saman Ka'aba duk gumaka ne, ba rana tsakaye tsalle yace wallahi duk tawargaje. Haka yayi ta hakuri har lokacin da Allah ya kawo. Ku yi hakuri matasa, waɗannan matakan da kuka ɗauka wallahi za su janyo wa musulunci ne musiba wallahi alazim ba a taɓa ganin ta ba. Amma in kuka zauna kuna karatu, ana ji ana gani ba a ƙaunar ku fa, ba a son ku fa, amma ba yadda ba a yi da ku. Kuma na sha faɗe ina maimaitawa, yanzu ni da irina an fi kallon mu ba fiye da ku. Mu ba mu ɗauki makami ba, amma ganin muna wayar da kan matasa, muna cewa ku tashi ku yi karatu, ku tashi Najeriya za ta gyaru. To an fi ganin wani mutumin a matsayin barazana fiye da wanda zai ce matasa ku ɗauko makami. Sai da haka matasa ku yi haƙuri. Amma wannan da suke kira muku amaliya intihariya ko amaliya istishhadiyya, wallahi innama hiya amaliya khida'iyya. Wallahi ba aiki ne na neman shahada ba, ka je kashe kanka ka kashe wasu ko kai kaza. Ku yi haƙuri a ci gaba da da'awa. Allah madaukakin sarki ya ce mana mu yi aiki, shi kuma shi zai gyara. Kulli imanu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu. Waɗannan maganganun kuma ba sa nuna jama'a babu jihadi, amma mun yi magana kwanaki jihadin nan matakai ne jama'a, haka ba matakai ne. To muna kan wani mataki ne na jihadi, amma in kuka fassara cewa jihadi kai tsaye shine daukar makami, to kun yi zama ku je kun zauna gaban malamai kun ga yadda abin yake ba. Allah madaukakin sarki ya amuru mu. Dan haka jama'a musulmi kun ji malai ke cewa wa minha ma qalahu a tuwara bashki lamma kana al-insanu bisa'a an yahmilahu al-fajru al-dajru والحمق والغضب على نفسه ويسول له الشيطان أن الغضب فيه يسير wani babban malami yake cewa yayin da mutum shedan yake ainihin injiza shi ya dauki zafi a zuciyar shi shedan yake nuna mai cewa ai matsalar mai sauki ce in ya kashe kai shi wa huwa ahwan min qatl nafs ukhra حرم قتلها عليه وإذا لم يكن لصنيعه مطالب من قبل الخلق فإن الله يغفر له أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكلفين أنهم مسؤولون عن ذلك يوم القيامة تأيه الواشد أنسيك آوات عمكت وأنك كشكنك كنكني باوانه سابي تند باوانك كشبا تسمى ذن الله يكيشي da nuna maka cewa ai kanka din kai kanka ranka din ba naka bane an fahimta jama'a wa mu'azzabuna bihi azaba kuma in kai haka za a yi maka azaba mai radadi fa inna zalika fi tahrimi ka qatl sa'irin nufusi almuharrama haramcin kashe kanka kamar haramcin kashe wasu ne wadanda Allah ya haramta dan karka da to ai in ka kashe kanka oho kai kai kanka asara ha ai kanka da ranka din na Allah ne ina fata an gane to malamai dai sun yi maganganu masu dindin yawa dangane da ainihin waɗannan hadisai waɗanda bashi za mu ƙara karatun lafuzin su Muslim yace wa haddathani Zuhair ibn Harb haddathana Jarir hawala wa haddathana Sa'id ibn Amr al-Ash'afi haddathana hawala sanad wa haddathani Yahya ibn Habib al-Harisi haddathana يعني ابن الحارث حدثنا شعبة كلهم بهذا الاسناد مثله وفي رواية عن سليمان قال سمعت ذكوانا حنيا تتوانش الحديث الإمام مسلم يقال كاوائك أرفبيتا قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي أن يحيى كثير أن أبا قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبر أنه بايع رسول صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة الله أكبر أبو قلابة تابعين يتي ياسا ملاباري تيوى ما لميش سابقا ضحاك ياباش لاباري يتي أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم شي ما لنثابت أن ضحاك صحابيني yace yayin manzon Allah mubaya'a a karkashin bishiyar nan da ake kira shajaratul ridwan bishiyar da manzon Allah bishiyar gawo ce manzon Allah ya zauna gindinta suka zo suna gaisuwa suna cappa Allah yace laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suke maka mubaya'a a karkashin ainihin wato wannan bishiya Allahu akbar yace to yaji manzon Allah yana cewa wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace man halafa ala yaminin wanda duye rantsuwa a biyen rantsuwa bi millatin ghairil islam kaziban yace ya da Allah shi ba musulmi bane ko yace ya rantsa da Allah shi krista ne ko shi ba yahudi ne a halin ƙarya yake fa amma kuma kawai sai ya rantsuwa haka siddan fawa kama kala manzo Allah yace shikenan kamar da ya fadi haka abun yake wa man qatala nafsuhu bi shay'in uziba bihi yawm alqiyama wanda duk ya kashe kanshi da wani abu ranar alqiyama da wannan abun za a yi mishi azaba wa laysa ala rajulin nazarun fi shay'in la yamlikuhu bi halatta mutun yayi ba can wani abu wanda bai mallake shi ba misali in ce na yi alkawari tsakani na da Allah ranar duk da kai azumi guda to zan baka motar can a halin motar ba tawo bace to wannan ba kance da yi ba domin kai ba kance ne akan abin da baka mallaka ba ina fata an gane to haka kuma mutum ya rantsa da Allah cewa shi krista ne ko shi ba yahudi ne malamai suka ce to wannan shine dalilin da yasa imamu muslim ya kawo wannan hadisi shin mutumin da yana musulmi shi ya san ba ridde ba tun daga bakin shi har zuci haka siddan saboda shegantaka kai sai ce wallahi shi krista ne shin yayi ridda haka ce a zunubi ne dai mai girma kaji dalilin kawo hadisin kenan a kitabul iman wannan abin yana nuna raunin imanin shi ne amma baya nuna cewa ya kafirta tunda ya nuna ƙarya ne gashi a cikin hadisin ya ce kaziban amma in da gaske ne yana nufin shi krista ne ko da yaran tsuwa ba shikenan yana nuna yayi ridda kenan amma ƙarya yake amma sai ce wallahi shi krista ne kuma ƙarya yake fa to wannan mummunan laifi ne amma bai kai ga kafirta shi ba wadannan hadisan jama'a kamar yadda nake fadi kullun abinda yasa malaman musulunci suka yi tattara su suna kokarin yi musu wannan fassarar saboda su ne hadisan da bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama aka samu wasu matasa suka yi tadiban su suna ta ainihin kafirtar da musulmi a kansu a inda zaka zo ka ji ba da jimawa ba Abdullahi dan Umar wata ran har ya sa hannu a ka yana kuka yana cewa mun shiga uku ayoyi ne da hadisi waɗanda mun san manzon Allah ya faɗe su akan kafirai ne yau ga ƴaƴan musulmi sun zo suna dora su akan musulmi to saboda haka jama'a sai a yi abubuwan da lissafi amma kashin bayan ta addinin musulunci shine ka je ka fahimci addinin musulunci a wurin malamai ka je ka ji me malamai suke fassara ayoyin da hadisa amma in ka sai tafi kawai zaka dauka to za a samu mummunan kuskure Allah madaukakin sarki ya tsare na malam
da aka ci
duka ainihin wato tahzir ne tsoratarwa ne hadisan suke yi ina fata an gane kawai su ne hadisan kawai suna tsoratarwa ne ma na'am wannan yana cewa wani irin aure ne yake wani irin shayarwa ne ke hana aure ko cin gado to cin gado din dai ban sanya aka yi shigo magana ba wato idan ka sha nonon mace daga lokacin da aka haife ka zuwa sanda ka shekara biyu to matsayin ta daya da mahaifiyarka wannan mata idan tana da ƴaƴa mata ba za ka iya auren su ba sun zama matsayin kannanka kun ga wannan yanzu zamani ya zo ya nuna mana matsayin nono matsayin jini ne ban san ko kun gane magana da nake nufi ba yanzu idan mace tana da cutar kanjamau idan ta haifi da saboda ana tsoron kai ya samu cutar kanjamau ana hana ta ta bashi nono saboda nono a shari'ar musulunci matsayin jini ne in kuka sha nono to matsayin ka na kun fito ciki daya ne to wannan irin shan nono a waɗannan shekaru shine yake ainihin haramtar da ainihin aure to amma magana gado ce ban fahimci menene mai tambaye yake nufi ba mu yi waya sake rubutuwa ko makamancin haka wannan yake hadisi yana hana gyale a bango to ban sani ba ko yana ishara karatun da muka yi ne yau da safe ko jiya da safe jiya da safe hadisin ainihin Abubakar ibn Abi Shayba wato a musulunci an yarda ka sanya labule a kofarka da labule a wundanka amma labulen wanda za a rufe bango gaba ɗayan shi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana hadisai ne ingantattu suna nan al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da su ka samu littafin Adabu Zifafi fi Sunnati al-Mutahhara duk zaka gansu insha Allah to wannan ban gane don na ga rubuto ne ya sa ahu equals to 1.5 kobo cc kobo equals to 1.5 equals to half kobo to ban sani ba ko gyara amma ni ma ban fahimci wajihin gyaran ba amma ni dai abin da ka ji na dan fadi shine dan abin da na sani mai wadin kuskure ne na'am wannan yana cewa matar da ta haihu a yau karfe 2:30 na rana shin yau asabar ta haihu ko kuwa lahadi ne ta haihu kuma yaushe za a yi suna wato a yankan abin yanka kenan to misalin yi mana da Hausa dan ya rubuta 2:30 a.m. 2:30 a.m. ka ga yaya kenan kun ga karfe 2:30 na daren da ya wuce to a musulunci daren da ya wuce daren Lahadi ne ba daren Asabar ba ashi lissafi sai a ce ta haihu Lahadi sai dai a ce Lahadi da yaushe sai a ce daren Lahadi dare ne ke fara zuwa kafin yini sai a ce ta haihu Lahadi Litinin kwana na biyu kenan Talata kwana na uku Laraba kwana na hudu Alhamis yini na biyar Juma'a yini na shida Asabar yini na bakwai don haka ran Asabar ne za a yanka hakika an fahimta jama'a ma'ana kenan wannan yaro inda Hausa ne za a kira shi dan Ladi, ba za a kira shi dan Asabe ba, saboda daren Lahadi ne aka haife shi. Wato idan yanzu kun ga kamar yanzu da muke nan, yanzu ina tsammanin rana ta fadi, to rana ta fadi yanzu muna Lahadi ne, to yanzu tunda rana ta fada a musulunci, yanzu an shiga daren Litinin. To idan mace ta haihu tun daga yanzu har gari ya waye har gobe, to duk Litinin ta haihu, sai dai a ce Litinin da daddare daren Litinin, ko kuma Litinin da rana. To yanzu wannan daren da muke shiga yanzu shi ake kira daren Litinin. To yinin da zai biyo baya shine yinin Litinin. To haka ake cewa Juma'a. Idan aka ce Alhamis yau, Alhamis idan rana ta fadi, to an shiga daren Juma'a kenan. Shi yasa duk falaloli da ake fadi na daren Juma'a, to Alhamis da daddare shine daren Juma'a. Shi yasa za ka ga ƙasa Hausa da almajirai suke yawo, daren Juma'a za ka ga cewa Alhamis da daddare shi suke yawo, suna cewa a basu albarkacin daren Juma'a. Allah madaukakin sauke taimaka. Wannan yana neman bayani ne dangane da wani hadisi, bari zan sake bincika a gaba domin